daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Nigeria sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Royal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mako da shi kuke so a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safi a gogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 7 na safe kenan a gogon Ghana, 3 na dare a nan Washington DC. Mahmud Lalo ne tare da sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa Sojojin Najeriya sun kaddamar da wani atisayen share fagen tinkarar masta da kayar baya a yankin Yolan jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin kasar. Sannan muna tafi da maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfahamir ke gabatarwa da kuma sharhin jaridin kasar Kamaru hamma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana aikawa Koriya ta Arewa sakonnin cewa Amurka ba makiyarta bace. Ayin da fadar White House take cewa bata dauke komai ba cikin jeri matakai da take da suna taka birki ga shirin makamai masu linzami da na nuclear da Koriya ta Arewa take sarrafawa. A taro da manema labarai da ma'aikatar harkokin wajen Amurka take kullum na jiya talata, sakataren a wani mataki na ba safai ba ya halarci taron yana cewa Amurka bata neman canjin gwamnati a Koriya ta Arewa, bata buƙatar ganin rugujewar gwamnatin, bata ma neman a gaggauta hadewar kasashen ko zirin cikin gaggawa ba. Hakan bata neman wata hujja da za ta bata damar tura sojojinta cikin ƙasar ta Koriya ta Arewa. Duk da furcin da sakatare Tillerson ya cewa Amurka bata lamunta da barazanar da Koriya ta Arewa take mata ba, ya ce muna fata a wani lokaci nan gaba za su fara fahimtar hakan kuma za mu zauna mu tattauna da su. Amma akwai alamun haƙurin wasu wakilan majalisun dokokin na Amurka ya fara kaiwa wuya.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana ɗora haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu da 'yan sanda suka yi awon gaba da su cikin duhun dare akan shugaban ƙasar Venezuela wato Nicolas Maduro. Amurka tana Allah wadai da matakan da gwamnatin kama karya ta Maduro take ɗauka, in ji shugaban Amurka a wata sanarwa da ya fitar cikin daren Talata a gogon Washington. Sanarwar ta ci gaba da cewa Lopez da Lezema fursunonin siyasa ne da gwamnatin ƙasar take tsare da su ba bisa ka'ida ba. Sanarwar ta ƙara da cewa muna saki nanata kiranmu na ganin an saki dukkanin fursunonin siyasa ba tare da wani ɓata lokaci ko kuma gindaya wani sharaɗi ba. Faifan bidiyon da aka gani a dandalin Twitter ya nuna jami'an tsaro suna jan shugabannin hamayya wato Leopoldo Lopez da Antonio Lezema daga gidajensu inda aka saka su a cikin motoci. Shi dai Lezema yana ma cikin kayan bacci ne a lokacin da aka yi awon gaba da shi.
Babban jakadan Amurka sakataren harkokin wajen Rex Tillerson, kamar yadda muka riga muka gaya muku, yana aikewa da sakonni ga Koriya ta Arewa game da harkokin wato makaman nuclear kasar. Yanzu sai labarinmu na gaba, wato a Malawi rundunar 'yan sandan kasar ta ba da sammacin kamo tsohuwar shugabar kasar Joyce Banda. Rundunar ta 'yan sandan ta ce tana son ta yi wa Banda tambayoyi kan zargin tana da hannu a wata barkarar cin hanci a shekara ta 2013, kamar yadda wakilin muryar Amurka a kasar ya aiko. Rundunar ta ba da wannan sammacin a kama tsohuwar shugabar kasar ce kusan shekaru huɗu bayan da abin fallasar ya fito fili. A shekara ta 2013 ne wani kamfanin ƙididdiga daga Ingila da gwamnatin ƙasar ta haya sai ya duba masa asusunsa, ya gano cewa kuɗi dala miliyan 32 an yi amfani da su ta hanyoyi da suka saba ƙa'ida. Aka biya wasu 'yan kwangila musamman kamfanonin gine-gine, amma babu abin da aka yi wa gwamnati. An ɗauri mutane 10 kan laifin satar kuɗi da halatta kuɗaɗen haram. Tsohuwar shugaba Banda ta bar ƙasar domin gudanar da harkokin kasuwanci, kuma a hali yanzu tana nan Amurka. Kakakin Madam Banda Ande Kuche Chantunya ya gaya muryar Amurka cewa har yanzu ba a gabatar wa tsohuwar shugabar kasar sammaci ba. Haka nan kuma shugaba Uhuru na Kenyatta na kasar Kenya ya yi amfani da kafofin sada zumunta na yanar gizo inda ya bayyana bakin cikin sa kan kashe wani babban jami'in hukumar zaben kasar gabanin zaben da za a yi makon gobe. Shugaba Uhuru ya yi amfani da dandalin Facebook da Twitter ya yi kira a tabbatar da cewa binciken kisan da aka yi wa Christopher Sando ya ci gaba cikin tsanaki ba tare da wani cikas ba. A daidai kuma lokacin da wasu mutane masu yawa suka yi maci zuwa ofishin hukumar zaɓe da ke tsakiyar birnin Nairobi suna neman ganin an yi adalci kan wannan kisa. Sando, wanda kafin mutuwarsa shi ne jagoran ɓangaren na'urorin kwamfuta hukumar zaben ƙasar, ya yi ƙoƙari ya tabbatar wa ƴan ƙasar cewa ba za a yi a ringizo ko katsa London da sakamakon zaben ba. Ranar Litinin ya gawarsa bayan da ya ɓace tun ranar Juma'a, kamar yadda shugaban hukumar zaben ƙasar ya faɗa, sai da aka gallaza Sando ukuba kamar a kashe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, rundunar sojin ƙasa ta kaddamar da wani shirin rawar daji a yankin Yola da ke jihar Adamawa a wani mataki na share fagen tunkarin masu tada ƙayar baya a yankin. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Sojojin Najeriya kenan yayi wani atisayin shiga fagen daga domin yaki da masu tada ƙayar baya na kungiyar Boko Haram wanda aka shafe fiye da shekaru 7 ana fafatawa. To sai dai ko yayin da wannan yaki na Boko Haram ma ke daukan wani sabon salo cikin kwanakin nan, babban hafsan sojin Najeriya Laftana Janar Tukur Yusuf Burtai yace yanzu haka dakarun Najeriya sun kare dukkanin lagon ƴan Boko Haram. Janar Burtai, wanda ke jawabi a wajen taron karawa juna sani kan dabarun yaki na shekara-shekara mai taken Nigerian Army Combat Support, yace an bulo da shirin bada horon ne domin sanin makamar aiki wajen yaki da ƴan ta'adda na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai da kuma ƴan bindigan Fulani makiyaya.
We all know that the contemporary challenges Nigeria is grappling with is asymmetric warfare including insurgency, herdsmen and farmers clashes.
Lalle Najeriya na cikin kasashen da ke fama da wannan tashi-tashin hankula na Boko Haram da masu garkuwa da mutane da masu fasa bututun mai kai hama da ƴan bindigan Fulani makiyaya, wanda don haka muke wannan taro domin sanin makama ne da zamu kawo ƙarshen wannan ta'addanci a yanzu.
Kidnapping for ransom, oil pipelines, vandalism and stealing of crude and refined products.
Tun farko da yake bude taron, gwamnan jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya koyaba dakarun Najeriya bisa nasarar da ake samu a yanzu wajen fatattakar ƴan kungiyar ta Boko Haram.
Wannan ya nuna Adamawa muna zaman lafiya kuma ba abin da zamu ce sai da mu yi wa sojojin mu godiya, kuma a karkashin shugabancin shi General Burate wanda dan notice ne dan mu ne kuma ya nuna mazantaka a cikin wannan kokarin da yake yi. To don haka ni a matsayin gwamnati Adamawa ba abin da zan ce sai dai mashi addu'a, Allah ya sa ya ci gaba da ayyukan da yake yi din nan, kuma Allah ya sa a gama lafiya.
Brigadier General Sani Kukasheka da ke ma zama kakakin sojin kasar ya ko bayyana muhimmancin wannan taro da sojojin su gudanar a Yola.
Sha'anin aikin soja ya ta'allaka ne kan abubuwa da dama, amma muhimmi a gare shi shine wato horaswa, domin sai ka horu ka kware wajen aiki zaka iya gudanar da ayyukanka ko kuma al'umuranka cikin kwanciyar hankali ko kuma cikin sauki. A turance aka ce when you train hard in peacetime you bleed less during war. So idan ka kware ta fuska horaswa zaka ga cewar koda an tashi yaki ko kuma wasu ayyuka na soja zaka ga matsalolin da za a samu da sauki. Saboda haka horaswa tana da muhimmanci, kuma muna da matakai na horaswa tun daga sanda hafsa ko kuma kurtu ya kai ga shiga aikin soja.
Kakakin sojin Najeriya kenan Brigadier General Sani Kukasheka, ko fata ma dai shine Allah kawo ƙarshen wannan matsala ta kungiyar Boko Haram da ke ci gaba da lakumin rayuka a yanzu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka, daga Yola a Najeriya.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ba gwani sai Allah, Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko.
To nan gaba kadan zamu je ga shirin ciki da gaskiya, amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka. Thank you.
Usman Adam Usman Wali Baban Mahiya Usman Adam Usman Wali Baban Adali Jama'a ga zance zani
sai ka hodi mai ya shatan
zama jama'a ga zance zani
sai ka hodi mai
ya malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada
wannan gaskiya ne shatan zamani
amma inda shatan ya fada shatan zamani dole a ce waka ya kekera amma tun da shatan ya fada shatan halima dole a ce waka ya kekera Tuina yaro dan kankane makaranta Salele malan ya fada mani
me ya fada maka shatan zamani
Tuina yaro dan kankane makaranta Amani malan ya fada mani
yace ma
abunda Allah ya fada shine annabi ya fada
wannan gaskiya ne
abunda annabi ya fada shine malan ya fada
a san magadan annabi
malan ya fada wazi a garan aiki
dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabi
dole malan ya fada mani makaranta
gaskiya ne
mutum ka zama kai adali
haka
in ka zama adali dubun jama'a duka naka ne
duka kowa da kowa kamar da kai ke shatan zamani
dubun jama'a duka naka ne
duka kowa da kowa kamar da kai ke
lokacin wali iya dare sale
Allahu akbar
lokacin mutuwa bata taushi ba
Allah ki ka musulmi
kanan mana fadi gaidan na fadi mai dukuri na fadi da maturu na fadi ranan zabe na tahe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali
haka ka hodi kowa ya shaida shatan zamani
ku yi zabe adali domin shine mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa ƴan kasa
kuma da yanzu kuma ga maimaicin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed
Jama'a assalamu alaikum yau muna tare ne da director gabatar da ƙarin raki ko DPP da ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali akan maganar kisan da ake tuhumar wasu da yi mazayyanu garba a garin Jega Director zai mana bayanin matakan da suka dauka suke kuma ci gaba da dauka na tabbatar da cewa shari'a ta yi aikin ta kan waɗanda suka aikata wannan kisan idan an tuna yan sanda na Shia dake Sokoto sun kai waɗanda ake tuhumar gaban kotun magistrate ta Jega akan ta bayar da umarnin a tsare su a kurkuku har zuwa lokacin da ita ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi din za ta kai su gaban babbar kotun jiha domin tuhumar su da laifin aikata kisan kai to amma ba kamar abin da aka saba gani ba idan an tuhumi mutum da kisan kai sai wannan kotun magistrate din ta garin Jega ta bada belin waɗanda ake tuhumar abinda har yasa iyaye da abokan wanda aka kashe suka fara zargin cewar akwai haɗin baki kuma har shi kansa Madassir Isa da ya kubuta da rai daga azabar da aka gana musu har ta zama ajalin zayyano a hannun waɗannan mutane yace sun fara yi masa barazanar da su kashe shi shi din ma domin wai babu wani mahalukin da yasa ya taba su a garin Jiga a bayanin da ya mana director gabatar da ƙarar rikin na jihar Kebbi Kabir Ali yace su ma kansu sun yi adawa da bayar da belin waɗannan mutane da ake tuhuma to amma kuma bayarwa ko rashin ba da beli hurumin kotu ce ta magistrate din dake garin Jega
sunana Kabir Aliyu director of public prosecutions minister of justice Kebbi state na'am dangane da wannan shari'a din akwai file din da an ka turo muna daga zone 10 na mu yi nazari mu diba game da shi ko akwai laifi da ake tuhuma su watan hudu ne an ka aika mu wannan file din mu yi nazarin wannan file din akwai mutum hudu da muka ga tabbas suna da hannu ga kisan wannan yaro din da aka yi kuma mun buƙaci daga ofishin AIG zone 10 su turo mana original file don da ma ga ka'ida in haka ya faru division suna bincike su tura ma CID office state CID su kuma su yi bincike sannan su turo mana mu kuma mu yi nazari akwai laifi ko kuma babu. In akwai laifi mu ce su kawo mana original file mu gabatar da mai laifi gaban kotu, mu caje shi, mu bido shedun da suka san yadda abun suka kasance, mu gurfanar da shi gaban kotu. Ai sai CID suna cikin bincike, zonten suka aika musu cewa a aika musu da file din can, sabili da shi ma ya je can ya complain, sun tura musu.
To na fahimci cewa kamar an gurfanar da su waɗannan da ake tuhuma a nan, waye gurfanar da su a gaban kotu, ku ne ko kuma su ƴan sanda?
To ga ka'ida, in haka ya faru, ƴan sanda in suka kamo inda ake tuhuma suna kai su magistrate court, sai su ci ga tuhumar da ake musu. Magistrate court sai ta adana su kafin su kawo muna file nan mu yi nazari. In akwai laifi, high court muke ake kai mai laifi, ba magistrate, don magistrate ba ta da hurumin sauraren wannan shari'a, wannan laifin da ake tuhuma. In suka kawo muna original, mu kuma za mu yi drafting charges, sai mu gurfanar da mai laifi gaban kotu.
Na muka amsa tambaya ta ba, ku ne ku gurfanar da su ko ko ƴan sanda?
Ina zuwa ga wannan. Ai ba su kawo muna, sai sun kawo muna original, sannan za mu gurfanar da su gaban kotu. Ba a kai ga kawo muna original file din ba, don haka ba mu kai ga gurfanar da su gaban high court ba. Sabila magistrate court suka su ƴan sanda suka kai su, ba mu muka kai su can ba.
To amma bisa rahoton da suka bayar bayan sun yi zanta da dukkan waɗanda ake zargi da kuma waɗanda watakila ake gani kamar shaidu haka, sun ba da shawarwari su ma na cewa a gurfanar da su kuma sun kai su. Amma abinda suka ce yanzu wannan shari'a ta komo hannun musamman ofishin ka da ake kira DPP a takaice a nan ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi. Kuma abin mamaki sai ga waɗannan yaran ko kuma waɗannan waɗanda ake zargin an sako su da sunan an ba da su bele. Me zaka ce game da wannan tunda an ce shari'a ta koma hannunku?
To yanzu kaga na ce ma watan hudu suka aika mun file din mu kai nazarin shi, mun aika musu su sake daukar jawabin shi mu da siru su kawo muna. To ba su sai kawo muna shi ba, sai juma'a can din su kawo muna original file din. Ko su kawo muna shi din sun ce ba su kai ga daukar jawabin mu da siru ba, don sun yi sun yazo ya ba da karin jawabin shi kamar yadda muka bukata, bai zo ba, sai suka turo muna file haka nan. Yanzu haka wanda ya nazarin file din yana rubuta charges din da ya kamata, ai ma wa'annan da muka ce muku mun tabbatar akwai laifi kansu na sun aikata wannan abun gaɗin. Da zaran an gama guruwa, an gama tabbatar da wannan abun gaɗin, rubutawa din ne za mu kai wannan charges din before the high, gaban high court. Ita high court din ita za ta saurare mu, mu gabatar da shaidu gabanta in ya so ta zartar da hukunci.
Bisa al'ada idan ana zargi irin abin da ya shafi kisan kai ba kasafai, akan saki waɗanda ake tuhuma ba daga zaman wakafi da suke yi kamin a kammala shari'a. Amma sai ga waɗannan kusan ko wata ɗaya ba su yi ba da kamawa ake gani, sai ga su sun bayyana. Wannan ma na ɗaya daga cikin abin da ya tunzura su iyalan mamacin suke ganin kaman akwai wani wata kullaliya a ciki. Me zaka ce dangane da sako su ɗin da aka yi, anya wannan ko yana bisa ka'ida ko kuwa?
To kamar yadda na ce ma, bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din, akwai wa'anda zan lissawa muka yanzu, wa'anda su muka ce za mu gurfanar gaban kotu bisa ga wannan abun gaɗin. Akwai Ibrahim Kokani, akwai Imrana Isa, akwai Awalu Dan Malam, akwai Haruna Umar, Bashir Sama'ila, Muslim Garba da Mubarak Garba. Su wa'annan bisa ga nazarin da muka yi na wannan file din, tabbas akwai tuhuma ta kansu suka aikata wannan abun gaɗin. Bisa ga tambayar da kai na batun ba da beli ko abun ga ka'idar shari'a, wanda duk ake tuhuma da laifin kashin kai ba a ba da shi beli. Koda an yi applying, koda an garbatar da roƙo gaban kotu, kotu ke da dama, ita ke da discretion na ta ba da beli mutum ko kar ta ba da beli mutum. Akwai yanayin da zai bijiro wanda za a iya bayarwa. Amma na san mu an biɗi beli ɗin, an aiko muna da takarda na motion lokacin ba a kawo muna original file ba, mun kuma nuna rashin yarda mu na a ba da belin su. Amma kuma kotu da yake tana da discretion na ta ba da beli ko kar ta ba da beli, a ba da beli. Amma kuma ku sani, ba da belin su da an kai ɗin ba shi zai hana a gurfanar da su gaban kotu bisa ga tuhumar da ake musu ba. Kamar yadda nace maka, yanzu ne mun ka aka kawo mun ragwan na wannan juma'a da gobe sati guda kenan da aka kawo mun original file din, wanda kuma mun fara drafting charges kan wa'en ga mutanen da na lissafa maka. Don haka in muka gurfanar da su gaban kotu, shaidu sun ka gabata, kotu da dama wannan kotu da ka'ida inda hurumin da abu ya faru nan gaba, in akwai high court na ake yin shi, don haka nan high court je ganin nan za mu yi filing wannan charges din ga akan su. Ko da an ba da mutum beli, in shaidu sun ka gabata gaban kotu, an ka tabbatar da cewa lallai wane da wane da wane da ake shaidu bisa ga shaidun da aka gani, ana revoking bail din nan a mai da abun ga mutum. Sannan kuma charges din da muke shiryawa kansu na haɗa kai, kashin kai, wanda du Allah ya kaddare aka tabbatar da wani abu ga su ma hukunci ne za a yanke musu na kashin kai.
Yanzu a matsayin ku na ma'aikatar shari'a an riga an yi wannan kuma abu ne wanda ya ji hankalin mutane. Haka yanzu za ku zauna ku ci gaba kenan da kallon su suna yawo a gari ko ku akwai wani yunkuri da kuke don ganin cewa an bi ka'ida an kila an maida su zaman kaso ko wani abu.
Kamar yadda na ce maka yau sati guda kenan da aka kawo mana file. Mu bukatar mu duk wanda ke da laihi a gurhana da shi gaban kotu a yanke mai hukunci don ya zama darasi. Mu sani wa shari'a fa ba wai tana bin mutun ne ta ga cewa an kashe mutun abun a bukata ake yi a samu zaman lahiya kare rayukan jama'a da dukiyoyin su don haka duk wanda ya aikata hukunci aikata laifi aka yanke mai hukunci yana zama darasi ga wani ko da yana da niyyar aikatawa din sai ga ya abun ga dama abun da shari'a ke bukata kenan yanzu haka bukatar mu in muka gabatar da su gaban kotu ka san da farko na ga maka cewa mun nuna rashin amincewa mu na abada belin su don haka yanzu ga tunda Allah ya kaddare file ya zo hannunmu mun kai filing charges gaban kotu za ta ga abun da muka abun ga sannan kuma ya kasance gare ta ta revoking bail din ko kuma amma dai mu kada mu gabatar da shedu gaban kotu tuma da muke musu mu tabbatar da cewa lalle sun aikata in so sai a muku hukunci kamar shari'a ta tanada.
Masu sauraro za mu zuba ido da kuma kasa kunnuwanmu domin jin yadda za a yi game da wannan batu na kisan Zayyanu. Amma a mako mai zuwa za mu tabo batun mutanen wani gari ne a jihar Bauchi waɗanda aka kai musu wani alƙalin da ya zamo musu alaƙaƙai har suka laƙaba masa suna alƙali Riman wato gidan wakafi kai tsaye saboda yadda suke zargin cewar haka yake tura waɗanda aka kai ƙara har ma da waɗanda suka kai ƙara ɗin gidan kurkuku har sai sun biya kuɗin beli. Mutanen wannan gari har lauya suka ɗauka suka kai kukansu a ma'aikatar shari'a ta jihar Bauchi da zuwa manyan alƙalai na jihar ta Bauchi to amma har yau babu wani matakin da aka ɗauka akan wannan alƙalin. A huta lafiya.
Karfe uku na tsakar dare ne da minti 23 a nan Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da shirin jaridan ƙasar Kamaru.
Don fara shirin jaridan namu ne da jaridan bisa ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Allah ta rawaito mana cewar mutane guda biyar ne suka kwanta dama sanadiyar wani harin ruwa mai da maharan Boko Haram suka kai a garin a Igawa da ke jihar Arewa mai nisa. Sai jaridan The Star ita kuma ta labarta mana cewar jagoran ƴan adawan ƙasar jamhuriyar Kamaru Bijan Burundi ya ce yanzu dai ƴan ƙasar Kamaru mazauna a ƙasashen ƙetare suna ƙoƙarin rubuta sunayen ƴaƴayensu a makarantun ƙasar amma a cikin matsala yace dai yanzu dai a jihohin ƴan awaren English kasar ba za a ci gaba da gudanar da harkokin karatu ba muji dai idan gwamnatin kasar bata sako ƴaƴan su ba daga gidan yarin birnin Yaounde wanda yanzu haka ta gagame su sanadiyar ƴancin su da suke nema a kasar. Sai kuma jaridan The Post ita kuma ta yanke samu da cewar ɗaliban da suke karatu a jami'an Baminda da sauran makarantun bangaren na ƴan awaren kasar suna zargin al'umman wannan bangaren da kawo musu cika a matsalan karatun su na shekaran da ya wuce kasancewar ba su taba ka komai ba a guraben jarba wanda aka gudanar. Sai kuma jaridan The Satellite ita ma ta nuna mana cewar ministan ilimi mataki na farko Adija Yusuf tana fuskantar kalubale daga hukumar CONAC masu kwato haƙƙin gwamnatin kasar daga hannun waɗanda suka yi rubda ciki da kudaden gwamnati. Tana mata binciken kwakwamne akan waɗansu manyan kudade waɗanda suka yi batan dabo a hukumar nata. Sai kuma jaridan Informatin da ita ma ta zayyana mana cewar shugaban kungiyar kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru Pikafoot Musta Tombi Aroko ya amince da shirin da kungiyar hukumar kwallon kafa na nahiyar Afirka CAF suka gindaya kasar ta jamhuriyar Kamaru ran da za ta yi domin karbar club guda 24 maimakon 16 wanda aka saba gudanarwa a shekarun da suka gabata. Yanzu dai a shekarar 2019 ta ce tana nan tsaf domin ta karbi bakuncin gasar. Sai kuma jaridan Independent and it ita ma ta hango mana cewa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musta Biya yana ta shirye-shirye na yanda zai yi yayi tazarce ko ya lashe zaben da za a gudanar a shekara na 2018 mai zuwan nan. Sai kuma jaridar Integration ita kuma ta ce rahoton da Amnesty International suka fitar cewa kasar jamhuriyar Kamaru hukumar tsaron kasar suna tauye haƙin bil adama a gidajen yarin kasar domin a yanzu haka suna wuce kuma gona da iri na yakin da suke yi da maharan Boko Haram. Jakadan kasan Amurka mazauni a kasar ta jamhuriyar Kamaru ya ce zai yi kokari yayin rangadin gidajen yarin kasar domin ganin irin wane da suke toyawa. Zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info anda ita ma ta zagunta mana cewar tsohon captain din club din kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru inda Mitabus Lions Rigobertson Bahana bayan ya jingine sana'ar kwallon kafa yanzu kuma ya koma sana'ar shirya sinima a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To da kin kuma ka zo ga ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum, mai magana Ibrahim Ali dan Tsara Kure Nijar mazaunin garin Accra Ghana. To mutanen Najeriya, ku ta addu'a Allah Ubangiji ya kawo bahari lami lafiya daga Ingila. Haza wa salami, magana Ibrahim daga Accra Ghana.
Assalamu alaikum, murya Amurka daga Alhaji Manur dan uwa mai Allah na garin Jiga. Ina kira da gwamnonin Najeriya, ku sani shekara biyu ta kare kun shigo cikin ta uku. Populous four, wallahi ba shi zai fitar da ku ba, illa gaskiya da amana, ku ji tsoron Allah. Kun da kasa ba kuɗi ana ba wa kuɗi, kun danne daga ku sai ɗaya talakawa suna baka wahala. To 2019 tana nan ta yi, tati rida tana nan. Mutum na son gida, shi ka barin gida, don ba gidan baban shi bane. Daga Alhaji Manuru dan uwa mai Allah na garin Jega.
Assalamu alaikum, VOA America. Laraba da ta shige kun baya wa jami'an Najeriya su faɗi ra'ayinsu cewa in shugaban ƙasa ya dawo da wani aiki zai fara. Ni a ganina a gani da jama'a ta na kazantar Najeriya na gaske, idan har ya dawo dan Allah dan annabi ya fara ta kasance ya yi mana magani abin da jama'a menene dalilin ake kama mu a Najeriya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amerika. Sunana Shani Balak da ke guru Hausa a jihar Yobe Najeriya. Ina jira ga ƴan siyasar Najeriya ya kamata su ji tsoron Allah. Talakawa bane fa suke fitowa suke zaben ku, amma ba abin da kuke tsinana muku. Ga talaucin da ake a Najeriya, ga tsadar rayuwa, ga wakilan mu ba su da adalci. Kaɗai yanzu ƴan siyasa ya kamata su duba su gani su waye suka ke cancanta, ya kamata a fara fifitawa irin talakan Najeriya. Amma talakawa suna cikin damuwa da kunci na rayuwa.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana aikawa Koriya ta Arewa sakonnin cewa Amurka fa ba makiyarta ba ce, a yayin da fadar White House take cewa ba ta ɗauki komi ba cikin jerin matakai da take da su na taka birki ga shirin makamai masu linzami da na nukiliya da Koriya ta Arewa take sarrafawa. A taro da manema labarai a ma'aikatar harkokin wajen Amurka take yi a kullum na jiya Talata, sakataren a wani mataki na ba safai ba ya bayyana a taron, inda ya ƙara jaddada kalamansa na farko. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana aza haƙƙin tabbatar da lafiya da tsaron shugabannin hamayya biyu a ƙasar Venezuela da ƴan sanda suka yi awon gaba da su cikin duhun dare a kan shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro.
Masu haro da kama kawo ƙarshen shirin namu na hantsi a wannan rana, sai kuma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aikin mu, Allah ya dada wasu sabbin rahotanni. A makakun nan bari mu mika sakon ta'aziya ga al'ummar jihar Bauchi dangane da rasuwar mataimakin gwamnan jihar Alhaji Muhammad Garba Gadi, wanda Allah ya yi wa rasuwa a jiya. Da fatan Allah ya ji kansa, amin. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya tani gabatarwa, da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin, sai injiniyarmu Malama Zainab Muhammadu Lalo ke cewa ku ne lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.